Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani, Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Darul FM, ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Talata 6 ga watan Disamba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanin labaran.
A wajen ginin hada-hadar kasuwancin Trump, an ji hayaniya a sanyin safiyar yau, yayin da masu goyon bayan a sake kirga kuri'un jihohi uku suka haɗu da ƴar takarar jam'iyyar Green Party Jill Stein. Mai magana da yawun gwamnatin kasar Japan ya ce Prime Minister Shinzo Abe ba zai nemi gafara game da harin da Japan ta kai kan tashar jiragen ruwan Amurka ba a shekarar 1941. Kasar Rasha ta yi amfani da ƙarfin ikonta na hawa kujerar naki a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Litinin.
To kanin labaran kenan. Najeriya na shirin hana shigowa da motoci ta ƙasa daga ranar 1 ga watan gobe.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba wai kasar Najeriya ba, Benin ta riga ta shiga halin haula'i.
To wai me yasa ƴan sashin Ingilishi ke zanga-zanga a kasar Kamaru?
Na farko dai lauyoyi da suka kawo kansu wurin gwamnati kundin tsarin mulki suka ce ba a yi fasaran shi da turancin Ingilishi ba, ya zamana da Faransa kawai ake tafiyar da wannan, su kuma wajen yanke shari'a a can abin na kawo su matsala.
Za kuma aji cewa ƙwararru da 'yan siyasa na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan lashe amai da Majalisar Tarayyar Najeriya ta yi game da shirin gwamnatin tarayya na ciwo bashi. Za kuma aji zanga-zangar da aka yi a Jamhuriyar Nijar kan kuncin rayuwa da kuma abin da ya shafi ɓangaren ilimi. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu saurare. Kamar kowace ranar Talata, Sarfilo Hashin Gumal na tafa da shirin noma tushen arziki, amma duk waɗannan sai fa an sha labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A wajen ginin hada-hadar kasuwancin Trump, inda Lion Fifth Avenue da 56th Street suka haɗu a birnin New York, an ji hayaniya a sanyin safiyar yau, yayin da masu goyon bayan a sake kirga kuri'un jihohi uku suka haɗu da ƴar takarar jam'iyyar Green Party Jill Stein a wani gangami wanda suke nema a tabbatar da cewa babu maguɗi a kirgan kuri'un da aka yi. Mun zo nan ne don mu tabbatar wa Trump cewa kada ya karaya, a cewar Ms. Stein. In dai ka yarda da demokradiyya, in kuma ka yarda da tabbacin nasararka, to ka ajiye makamanka, ka kawas da duk wani dogon turanci, ka kawo ƙarshen razanawar da kake yi. Ka zo ka haɗa hannu da Amurkawa da ke neman demokradiyyar da za ta amfani kowa da kuma zaɓen da za mu iya amincewa da shi. Masu zanga-zanga sun katsa gungun magoya bayan da ke waƙa suna maganganu. Kaɗa ƙuri'a ba bisa ka'ida ba. An bar yara a baya. Stein ba za ta canza sakamakon zaɓe ba. Sai an rantsar da shugaba Trump ranar 20 ga watan Janairun shekarar 2017, a cewar su. Wani alƙawli ya ba da umarnin a sake ƙirga kuri'u da hannu a jihar Michigan, ɗaya daga cikin jihohin da aka fafata da Stein ta yi imanin cewa an yi maguɗi saboda na'urorin da aka yi amfani da su sun tsufa. Haka kuma ta nemi kotun tarayya ta ba da umarnin a sake kirga kuri'u a jihar Pennsylvania.
Mai magana da yawun gwamnatin ƙasar Japan ya ce Prime Minister Shinzo Abe ba zai nemi gafara game da harin da Japan ta kai kan tashar jiragen ruwan Pearl Harbor ta Amurka a shekarar 1941 ba, a ziyarar da zai kai tsibirin Hawaii a cikin watan nan. Prime Minister na Japan zai kai ziyarar ce don nuna ƙudurinsa na hangen nan gaba da kuma tabbatar da ganin bala'in yaƙin duniya da aka yi a baya bai sake faruwa ba. Ya kuma tura saƙon neman sulhu tsakanin Amurka da Japan, a cewar sakataren Majalisar Zartarsuwar Japan Yoshihide Suga a yau ɗinnan Talata. Cikin wannan shekarar za a cika shekaru 75 da kai harin da ya sa Amurka shiga cikin yaƙin duniya na biyu. Watanni 6 da suka gabata, shugaba Obama ya zamo shugaban Amurka na farko da ke kan mulki da ya kai ziyara zuwa wani wurin tunawa da waɗanda suka mutu a birnin Hiroshima ta Japan, yanda a shekarar 1945 Amurka ta jefa bomb din nukiliya na farko a duniya a ƙarshen yakin da aka yi. Matthew Lindley, wani farfesa a jami'ar Nagoya, ya ce a ganin Abe na da magoya bayansa da ke Japan, wannan ziyarar za ta kawo ƙarshen lokacin da ya biyo bayan yakin da aka yi. A wani lamari kuma na daban, wani mai wato yi wa jam'iyyar Republican hidima a fannin manufofin hulɗa da ƙasashen waje ya isa ƙasar Taiwan da safiyar yau ɗin nan Talata a wata ziyara ta mako ɗaya wacce ta yiwu ta haɗa da ganawa da shugaba Tsai Ing-wen bayan da ta taya shugaba Donald Trump mai jiran gado murnar nasarar da ya samu ta wayar tarho a ranar Juma'ar da ta gabata.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Rasha ta yi amfani da ƙarfin ikonta na hawa kujerar naki a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Litinin, inda ta hana zartas da ƙudurin tilasta tsagaita wuta ta kwanaki bakwai a birnin Aleppo da ke Siriya don samun sukunin kai taimakon agaji zuwa unguwannin gabashin birnin. China ta mara wa Rasha baya, inda ita ma ta jefa ƙuri'a hawa kujerar naki. Venezuela kuma ta jefa kujerar ƙin amincewa da ƙudurin, a yayin da ƙasar Angola ta ƙauracewa zaman jefa ƙuri'ar. Jakadan Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya, Vitali Churkin, ya yi ƙirarin cewa mayaƙa suna yin amfani da irin wannan tsagaita wutar wajen ƙara ƙarfin makamansu da wuraren da suke tsare da su. Ya faɗa wa kwamitin sulhun cewa yin haka zai ƙara munin irin walhalan da fararen hula suke sha ne kawai. Tawagar Rasha ta yi ƙoƙarin hana kada ƙuri'ar a kan ɗaukar matakin a kan wani ɗan batun wanda yake na tsari ne, amma bata samu goyon bayan da take bukata ba. Jakadan Rasha ya kuma yi ƙorafi cewa Amurka da Birtaniya da Faransa su ne suka ɗauki matakin matsin lambar ganin an gabatar da wannan ƙudurin domin jefa ƙuri'a a kan ƙasashen da suka zana datarinsa, wato Masar da New Zealand.
Shugaba François Hollande ya zaɓi ministan harkokin cikin gidan Faransa Bernard Chevènot a matsayin wanda zai mai gurbin Prime Minister ƙasar. Chevènot zai mai gurbin Manuel Valls, wanda ya yi murabus yau ɗinnan Talata don neman tsayawa takarar zaɓen shugaban ƙasa da za a yi shekara mai zuwa ƙarƙashin jam'iyyar Socialist Party. Valls, ɗan shekaru 54 da haihuwa, ya jefa sunansa cikin masu neman mai gurbin shugaba Hollande, wanda ya sanar cikin makon da ya gabata a wata hira da aka yi da shi a kafar talabijin cewa ba zai yi nemi tazarci ba. A matsayin ministan harkokin cikin gida, Chevènot na kan gaba wajen ɗaukar mataki a kan jerin har-haren da 'yan ta'adda suka kai a ƙasar. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a Abuja, Najeriya, inda gwamnatin ƙasar mai fuskantar ƙalubalen tattalin arziki saboda faɗuwar farashin mai ke shirin hana shigowa da motoci ta ƙasa daga watan ɗaya na shekarar gobe, abinda ya haddasa cece kuce a ƙasar. Nasir Adamu Ilikaya, gare ka.
Haramta shigowa da sabbi da motocin da aka yi amfani da su da ake kira ƴan kwatuna a Najeriya da gwamnatin Najeriya ta yi ya jefa zulumi ko firgici ga zukatan dillalan mota. Umarnin hanin dai zai fara aiki ne daga 1 ga watan 1 shekara 2017, wato watan gobe kenan. Da haka gwamnati ta shawarci duk waɗanda suka yi odar mota su gaggauta kammala biyan kuɗin haraji da shigo da motocin kafin ƙarshen watan nan. Hikimar hana shigo da motocin dai tamkar ta hana shigo da shinkafa ne don bunƙasa nomanta a cikin gida, ga motocin kuma don jawo hankalin kamfanonin hada mota su zo su zuba jari a Najeriya kafin martani kamfanin masu hada'arar kasuwancin mota ga tuna baya kan dalilan hana shigo da shinkafa daga shugaban hukumar hana fasakkwabrin Najeriya Kanar Hamid Ali mai ritaya.
Me zai zama makoman wa'annan manoma? Na daya sun rasa aiki, na biyu shinkafan da suka noma zai lalace, na uku muna nan muna cin gubatancin shinkafa a mu a dole muna cin shinkafa, ba a tantancewa tabbatar cewa lafiyayye ne kafin ya shigo. Mafi yawancin shi kuma ana shigo da shi ta fasakkwabri ne.
Menene martanin masu safarar motoci daga Ketare? Adamu Attahiru kan shigo da motoci daga jamhuriyar Benin ta Malabel ta kan iyakar jihar Kebbi a arewa maso yammacin Najeriya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba wai kasar Najeriya ba, Benin ta riga ta shiga halin haula'i. Larabawan da arzikin ƴan Najeriya ne da suke zuwa suna so wannan motocin, masu karamin karfi ne sune suke zuwa suna so wannan motocin, canji yayi ƙasa sai kuma gashi an hana ƙurmus zuwa sayan wannan abin nan, ba karamin kuntatawa ne ga talakawa ba gaskiya.
Aduma Tairu, gwamnati na da nazarin hanawan zai karfafawa kamfanoni masu harhaɗa motoci su dawo nan cikin gida Najeriya suna hadawa, wanda zai sa sauki da samar da ayyukan yi.
Idan aka kawo motoci waɗanda ake hadawa a nan Najeriya, ko sababbi ne ko second hand, to a bari a kawo su. Idan wancan ya fi sauki, mutane da kansu za su je su koma.
Wani ma'aikaci a Abuja da ke zama a Kaduna da kuma ke amfani da jirgin ƙasa wajen tafiye-tafiyensa, wato Imran Adam, ya yi kira ga gwamnatin Najeriya ta bunƙasa sufurin jirgin ƙasa don rage mu'amala da mota.
Wannan jirgin ƙasan da aka kawo musamman na wannan zamanin wata rahama ce. Kaɗan daga cikin rahamar da ke kawo mana shi ne duk lalacewar da hanyoyi da ake tafaman kuka da su cewa sun lalace, a harkar jirgin ƙasa ba maganar lalacewar hanya. Na biyu, matsalar ɓarayi da masatan mutane da 'yan fashi da makami, matsalar 'yan sanda da wane ne, duk babu ita. Ka ganin wannan ita ma mai wani sauki ne aka kawo mana. Na uku, kuɗin da zaka biya ka hawo mota zuwa Zuba, shi zaka biya wannan jirgin a kawo ka har zuwa Kubwa.
Zuwa wa'adin watan Janairun ya nuna motocin za su iya shigowa Najeriya ne kawai da tashoshin bakin teku. Nasiru Adamaili, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe ka daga Najeriya kuma sai kasar Kamaru, inda har yanzu ake zaman ɗaɗɗar a sashen Ingilishi na Bamenda na jamhuriyar ta Kamarun, saboda abinda sashin ke ganin kokari ne na daƙile wanzuwar Ingilishi da sauran nau'in danniya. Kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na zargin gwamnati da amfani da ƙarfin tsiya. Awal Garba, gare ka.
Har yanzu dai a birnin Bamenda tsugune bata kare ba, domin matsalar zaman lafiya yana cikin wani hali. Yanzu dai matsalar kungiyar lauyoyin bangaren Ingilishi da na malaman makaranta ya jefa bangaren jihohin Ingilishi cikin rudani tsakanin su da bangaren Faransanci, domin yanzu dai ana dauki ba dadi a tsakanin al'umman wannan bangaren na Ingilishi da hukumomin kasar jamhuriyar Kamaru. Na tambayi Bashir Muhammad Ladan a matsayinsa na masanin harkokin mulkin kasar jamhuriyar Kamaru, ko ya yake ganin wannan rudani da kasar ta Kamaru ta shiga?
A gaskiya abin da yake tashin hankali a nan abubuwa ne guda biyu. Na farko dai lauyoyi da suka kawo kansu wurin gwamnati, kundin tsarin mulki, suka ce ba a yi fasaran shi da turancin Ingilishi ba, ya zama da Faransa kawai ake tafiyar da wannan. Su kuma wajen yanke shari'a a can abin na kawo su matsala. Na biyu kuma shi ya zama na wato malaman makarantu, su kuma da suka kawo nasu ko kasu suna shashin Ingilishi, suka ce amma yawanci jagorori da ake turo musu a can jagorori ne na shashin Faransa da shauransu, waɗanda ba su fahimci yanayin zaman su a wannan wurin in ba. To abubuwa haka abin ya zama abin tashin hankali cikin ƙasa.
Kana kungiyar kare haƙƙin bil'adama bangaren ƙasar jamhuriyar Kamaru suna zargin gwamnatin ƙasar da wuce gona da iri wajen daƙile zanga-zangan da ake yi a bangaren na Ingilishi. Kakakin gwamnatin ƙasar Kamaru Isa Cirmo Bakari ya kare gwamnatin ƙasar, ya ce kowa ya sani dai ba ma daƙile harkin bil'adama a ƙasarmu, kuma yanzu muna da kyawawan alaƙa da ƙasar Amurka da kuma ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Awal daga Kamaru kuma bari mu sake komawa Najeriya, inda bayan da Majalisar Tarayyar Najeriya ta canza ra'ayi ta ce za ta duba yiwuwar amincewa da shirin karɓo bashi na gwamnatin tarayya, aka shiga cece-kuce. Ga wakilinmu Abdulrahman Muhammad da rahoton.
Da farko dai ga tabakin jigo a jam'iyyar PDP Alhaji Adamu Maina Uziri da dalilansa na kin karban bashin.
Ni ban ga dalilin da yasa za a ciwo wannan bashi ba. Don ga zuwan wannan gwamnati ta faɗa a kafofin labarai iri-iri lokata daban-daban cewa ta karɓo kuɗi, ta zaƙulo kuɗi, ta gano kuɗaɗe wanda adadinsu ya kai biliyon, so biliyon trillion kenan sha uku da digo biyu wannan kudi a fadan gwamnatin nan suna nan a cikin asusun bankin Najeriya wannan kudi trillion sha uku da digo biyu yafi wannan billion dollar 30 da ake so
amma ba ganin bincike ake gudanarwa domin ba taba kudin da ake bincike akai
ai kudi da aka samu aka tattaro su daga ma'aikatun gwamnati abin da ake kira single treasury account ai ba kudin bincike bane kudin da aka samu daga wurin kasan ya shigo ai ba kudin bincike bane kudin da aka yi ajiye don daina kawo peto tarabar ai ba kudin bincike bane wannan kudi ne suna nan a ajiye da suna salwanta yanzu an toshe inda suke salwanta suna nan a ajiye
ita gwamnati ta ce ba gama toshewa ba
wanda aka toshe din yafi biliyan 30 kuma ni bazan yadda ba kuma ina kiranka kai ma karka yadda a ciwo wannan bashi don da kai da ƴaƴanka jikokinka ba su ba za ku gama ya ba
wannan zai gadin saboda ba gwamnatin ko ta PDP bane sa kuke adawa
ai Najeriyan kasar mu ce ko PDP ko ba PDP ba kasar mu ce
amma inji Dr. Idris Isaku Abdullahi wanda aka fi sani da dan wanka na Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa Bauchi ya ce majalisar dattawan sun san cewa kasafin kudin wannan shekarar yana da nakasu wanda maganin sa shine a ciwo bashi
dangane da kunacin bashi da dara girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tura majalisa kuma su kadan nuna kamar sun yi fatali da shi kuma yanzu suka ce ya dawo to ni har ga Allah lokacin da ake ta wannan ce ce ku ce abin dariya yaban domin nayi imani da Allah za su dawo su ce ya dawo da shi domin ya zama dole su da su ce ya dawo da shi dalili shine su suka yi approving budget din kuma budget din deficit budget to dai daga cikin hanyoyin deficit financing shine mai ciwo bashi
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya
to a gaida Abdul Wahab na musamman to bari mu kada jamhuriyar Niger inda malaman makaranta suka yi zanga zanga saboda kuncin rayuwa da rashin biyan albashi da kuma rashin yanayi mai kyau na aiki Suleiman Muna Barma gare ka
ayarin malaman makarantar a wannan zanga zanga ya taso ne daga dandalin Place du Mont zuwa dandalin Place de la Concertation gabda majalisar dokokin kasa inda suka yi gangami domin sake tayar da hukumomin Niger daga barci dangane da matsalolin da ke addabar malamai ciki har da maganar biyan bashin albashi
nan ya mai mun hita dan mu gwada bakin cikin mun da abinda gwamnati yana nan ga nuna mu ga abukan mu sun yi wata uku wata hudu ba su nan ga samu albashin su
ana yin haka an yi daya an yi bi ai uku kuma abu bai da kan gado kenan kaga wanda yake cikin wannan hali ina shi ina koya ma yaro karatu
yawa mushallakal wace daraja aka bashi an zo an aga kwantara har wadanda annan wadanda ba su kwantara ba wata daraja gare su ba tunda duk an yi wai an game adan
sau biyu gwamnatin Niger ke maka kungiyoyin malamai a kotu game da rashin cancantar yajin aikin malamai amma kotu na ba malaman gaskiya sannan dukkan wani yunkurin sasantawa tsakanin gwamnati da waɗannan kungiyoyi ya tutura kuma a cewar gwamnatin halin matsin tattalin arzikin da Niger ke ciki shine masababin rashin biyan malamai albashin su akan kari hujjar da shugaban kungiyar sinan mamba a kawancan cause isu arzika na nashe yace bata gamsar ba
yau in ka dibi ne in kasar ga inda a nade abinci da komai a azami wasu musu kai mu a nade duki a ce mu a azami na
wannan takaddama na gudana ne a wani lokacin da wasu kungiyoyin fararen kula suka bayyana shirin fitowa kan titunan kasar a ranar 21 ga watan Disamba don tilastawa gwamnati ta dubi halin kuncin rayuwar da talakawan Niger ke ciki da idan basira Maitar Larwana Abdurrahman masanin doka na daga cikin masu wannan fafutuka
kukan jama'a ya yawa bisa ga tahiyar da ake
kakakin gwamnati Asumana Malam Isa da na tuntuba dan jin matsayin gwamnatin sa a kai ya sanar da ni cewa yana cikin wani taro to amma kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki Asumana Muhammadu ya fanshi gwamnatin akan wannan batu
ina tabbatar maka da cewa abinda maganar da Hamman yake na Abuja Cote d'Ivoire hado da ita da yan magoya bayan shi an yi hanyoyi an yi riyoji an yi forage ba abinda ba ai ba me mutane ke so ai
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Suleiman yanzu kuma ga Sarfilo Hashin Gumal da shiri na gaba
jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfila Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. To idan mai sauraro na biye da mu a makon da ya gabata mun yi alƙawarin kawo mu kasan ƙarshe na hirar da muke da Nasir ɗan mama matashin nan ɗan Najeriya wanda ya kirkiri manhajar da ake kira Bardent domin taimakawa manoma na birni da ƙauye. A makon da ya gabata mun tsaya ne a daidai lokacin da na tambayi Nasir ɗan mama ko dukkanin rukunin manoman da muke da su za su iya amfani da wannan tsari na Bardent.
Eh gaskiya to abinda muka yi shine mun kasa abin kashi biyu. To akwai kaman wanda muke ce ma urban farmers wanda manoma ne na birni kuma suna da manyan gonaki. Akwai kuma wanda kaman rural farmers ne wanda wani ma hektar da kai biyar ba kai kaga ne karkaramar gona ce wanda kawai iyalin shi yake cirewa da sauransu. To amma abinda zaka duba shine shekaru da nawa kenan da suka wuce tun kafin a ma nemo mai a Najeriya, manoman nan da suke noma da kan gona kaɗan su ne da haɗa wannan aka yi a nemo mai aka gine-gine aka gina wurare kamar su Lagos da sauransu duk da wa'annan kuɗin. Kuma ce manomi ba zai iya ciyar da Najeriya ba. Yanzu duk shekara fa Najeriya tana shigo da abinci na kusan dala biliyan 53. Kuma ana cewa kashi 70 ɗinmu manoma ne. To kaga wannan abu ai bai dace ba kuma bai ma
shin kana ganin
maganar hankali.
To man Nasir yanzu kana ganin Najeriya za ta iya noma abincin da za a ci a ƙasar ba tare da an shigo da ko kwari shinkafa daga ƙetare ba?
Ai ba abinda zai hana, saboda abinda za ka duba shine duk kuma abincin da muke ci abu ne da za a iya yi a Najeriya, saboda muna da ƙasar noma, muna da mutanen da za su yi noma, muna da kuma kuɗaɗen da za su shigarwa cikin kamar masana'antar industry ta agriculture da zai ba mu wannan sakamakon da muke so na ciyar da kanmu. Amma abin da ke faruwa shine babu wannan connection din kamar ita kamar kasuwar noma da mutum da manomin gaba ɗaya abu daban suke yi. Ni ina nan Abuja ina son shinkafa wadda ba tsakuwa ciki ba waye a ciki ba waye a ciki. Shi kuma manomi kamar yana a Kura a Kano yana noma ta.
Yana noma.
Bai san ya za a yi ya fidda wa'annan abu ba, tun ma kuri bai san wani iri zai amfani da shi ba wanda ni da Abuja nake so. Kaga ya je ya shuka irin da ya samu wanda maybe zuwa ya ga kowa na yin shi ya yi shi. Ko ya shuka ba ni so. To shi yasa za ka ga a ƙarshe an yi shuka an ce wata jiha ta yi shinkafa ton kaza amma kuma Najeriya kuma mun shigo da shinkafa. Kaga tun zai ba ta ce irin shinkafa da kasuwa ke so ba, so ko tun biliyan nawa ka yi ba za a mun kasuwa ba ta santa saboda ma'aikat.
Wato kana nufin cewa irin wannan abu shi ne abin da ya kare rabuwar kayan abinci, misali kamar yadda ake cewa wannan shinkafa 'yar Hausa ce wacce kuma ana cewa 'yar Turai ce?
Kusan haka. Abin bai ma kaɗai ta a shinkafa ba kaɗai, ina ma maganin duk wata wani abu da ake shukawa ko ake nomawa ko ma har da ma maganin dabbobi. Misali kamar yanzu abin da muke so ka gane shi ne idan yanzu ni zan yi kamar biredi ina son alkama, akwai alkamar da ba ta yin biredin nan. To ko duk yawan nomanta da muka yi kaga ba za ta samar da biredi ba, kaga ba amfanin ta kenan. To abinda ake fama a Najeriya kenan, manomi bai san abinda kasuwa ke so ba, kasuwa ba ta san abinda manomi ke so ba. Shi yasa zaka ga an gina hanyoyi gashi nan yanzu ana su jirgin ƙasa. To wallahi duk zai zama aikin banza idan har ba a haɗa kan kasuwa da manomi ba, sannan a haɗa kan masu ilimi kuma kaman masu research kaman ƙungiya abubuwa kenan
masu bincike kenan.
Yawwa, dole a nemo su a haɗa kansu da na manoma, a haɗa kansu da na kasuwan, sannan za a samu abin da ake so.
Haka. To Malam Nasir, kasancewar ba wai noman kayan abinci ne kaɗai noma ba, akwai noma da ake na kifi, na kaji da ma sauran dabbobi baki ɗaya. Shin wannan fasaha da ka iya kira ta Bardent ta shafi ire-iren wannan noman ne?
Sosai, mun shafi noma ta kusan kowane ɓangare, amma dai a yanzu shuka.
Yanzu dai kun fi mayar da hankali ga shuka kenan?
Amma muna da niyyar shigo da noma na kifi da kuma dabbobi da sauransu.
Malam Nasir, tambaya ƙarshe. Kamar da yadda ka kware akan duk wani fanni da ya shafi noma, duk da cewa fasaha ka karanta a makaranta, to menene dangantakar ka da noma? Shin daman can kai manomi ne?
To ni dai mahaifi na ne manomi, sannan kuma tashi na a gida kusan a yanzu haka ma dai kai yanni na maza da mata kusan 18 duka manoma ne.
Wato kowa yana noma.
Na tashi sosai, na tashi cikin noma, kuma shi na kusan sanin da ina karami. To ko da na shiga jami'a na koma bangaren fasaha shi na karanta, to sai na zo ne tunanin ya za a in taimaka ma harkar noman da abin da na sani.
To madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan bayani naka.
To na gode.
Sai kuma mun sake waya kan wani batu in Allah ya yarda.
To insha Allah babu matsala.
Masu sauraron mu, anan muke ka karshen wannan tattaunawar tamu da Nasir ƴan mama. Ga duk masu son shiga wannan tsari ko duba wannan manhaja ta Bardent, za su iya laliberta a www.bardentapp.com a kan yanar gizo. Yanzu a madadin bakon namu Nasir ƴan mama da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Takwamu na farko a yau shi zuwa ga VOA Hausa don Allah ku gaya wa takwarorin mu matasan kasar Ghana da za su kada ƙuri'a a gobe Laraba, su fito kwansu da kwarkutansu domin halartar rumfunan zaɓe, sannan su guji tada fitina yayin kada ƙuri'a. Wasiƙa daga Abdulsalam Abdullahi dan Bam jihar Bauchi. Sai kuma sako na gaba da yake cewa fatan alkhairi VOA Hausa, kalaman da al'ummar kasar Ghana ke yi na cewa za su sayar da ƙuri'arsu a zaben kasar mai zuwa wannan bai dace ba. Don haka al'ummar kasar Ghana ya kamata ku sani cewa ƙuri'ar ku 'yancinku. Sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi. Sai kuma wannan sakon na gaba wanda yazo daga hannun Arabiyu Awwal mai faci gidan Madi a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Yace to ƙwararru a fannin tattalin arziki na Afirka gudanar da taro a Abuja domin nazarin irin rawar da harkokin noma zai taka a yunkuri na sauya makoman nahiyar Afirka. Muna fatan kwalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu, amin. Sai kuma wannan sakon yace matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na hana shigowa da motoci ta iyakokin Najeriya a gaskiya bai dace ba. Domin talakawa za su rasa ayyukansu, daga Muhammad mai kayan miya Oji Kotis Gombe. Sai kuma sako na gaba wanda ya zo daga hannun Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau da Baffa Haruna Bajoga, suka ce muna kira ga al'ummar kasar Ghana cewa ku zabar wa kasar ku kyakkyawar makoma ta hanyar yin tankaɗe da rairaya domin zaben nagartaccen shugaban kasa wanda zai sadaukar da rayuwar shi wajen kai kasar zuwa ga turba ta abin kwatantawa. Sai kuma sakon mu na ƙarshe wanda ya zo daga Buba mai gora gashuwa wanda yake cewa fatan alkhairi ga al'ummar kasar Ghana akan zaben da za ku gudanar a gobe Laraba. Na kira ga matasa a guji tada hankula da shaye-shaye a lokutan zabe, kuma a fito a kasa a tsare a raka.
To yanzu kuma ga Maryam da labaran duniya amma fa a takaice.
Ministocin kungiyar tsaron NATO na fuskantar jerin batutuwa yayin da suke ganawa ƙarshen shekara yau Talata a ƙasar Brussels. Amma a yayin da kungiyar kawancen tsaron ke fuskantar kalubale mai yawa, babban kalubalen ta baya cikin abubuwan da take tattaunawa a kai, wato wace irin alƙibla NATO za ta fuskanta idan Donald Trump ya karɓi ragamar shugabancin Amurka. Trump ne zai kasance a zukatan mutane kafin ganawar ta kwanaki biyu a Brussels, a cewar wani mai sharhi Stephen Biskop na tsangayar Egmont, wata kungiya da ke gudanar da bincike da ke Brussels. Kalamai masu rikitarwa da shugaban mai jiran gado ya yi game da kawancen kasashen da ke yankin tekun Atlantic da kuma wayoyin da ya yi da sakonnin shafin Twitter da ya tura, ciki har da wayar da ya yi da shugaban Taiwan Tsai Ing-wen da suka ciwa Beijing tuwa kwarya, sun kawo damuwa kasashen Turai.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe da Usman Kabara da Maryam Bugaje da Safinatu Sodangi da tawagar suke gabatarwa. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tayani gabatar da shirin, da Saida Hamdan da ta haɗa mana sautin da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai da daddare lokacin da za a ji halin da ake ciki a shirin zaben Ghana. Ku huta lafiya.